Mai sauraro, assalamu alaikum. Barka da sake kasancewa da wani sabon shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Wannan makon shirin yanayi zai tabo batun kalubalolin sauyin yanayi da mata suke fuskanta.
Koyo shi zaki iska kashi da yawa na mata sun fita daji suna yawa itace saboda kuna.
Yunkurin gwamnatin Najeriya na dakile matsalolin sauyin yanayi.
Dabarun da ainihin majalisar buta dauka shine ir jawo waɗanda suke da cikakken sani akan wannan fanni da yin haɗin gwiwa da kungiyoyi
da kuma matakan samar da makamashi mai tsafta ga al'ummar Najeriya.
An fara kudurin na samarwa unguwanni ko su ma'aikatun ne musamman sun fara da asibitoci da wasu makarantu. An gabatar da irin wannan a jami'ar Kano, an yi a asibitin Abuja.
Sunana Aisha Mu'azu. Madalla. Tabbatar da cewa mata sun kasance cikin koshin lafiya baya ga fahimtar al'amura da suke janyo sauyin yanayi ya kasance cikin manufofin da yasa aka kafa cibiyar jinsi da al'amuran sauyin yanayi na Jami'ar Usmanu Danfodio dake Sokoto, a cewar Dr. Murtala Abubakar Gada, shugaban cibiyar na farko. A ci gaba da tattaunawar da nayi da shi akan cibiyar da ke bibiyar lamuran sauyin yanayi da suka shafi mata da kuma hanyoyin samo masalaha ga waɗannan matsaloli.
Akwai matsaloli da ire-iren wasu santoci masu kama da ita a wasu jami'o'i da kuma wasu wurare suke fuskanta. Dole sai mun gano su wane ne abokanin tafiya waɗanda za mu iya haɗa gwiwa da su domin cimma nasarar abubuwan da take ƙoƙarin ta yi. Gaskiya ga yanzu kusan sanin kowa ne cewa mata a arewacin Najeriya an bar mu a baya. Ta fannoni da dama, sana'o'i, harka, ayyuka, aida na gwamnati da kasuwanci, kusan an bar mu a baya sosai. To gaskiya wannan center tana da kudurin ta yi bincike ta ga wani irin gibi ne tsakanin jinsuna, maza, mata, sannan menene ya kamata a ce an yi domin magance irin waɗannan matsaloli. Na biyu, kusan mata sun kunshi kashi mafi yawa waɗanda suke amfani da albarkatun ƙasa. To da yawa zaki iske matsalolin da ake fuskanta na canjin yanayi ya samo asali ne na yadda muke amfani da su waɗannan albarkatun ƙasa ba tare da la'akari da illar da abin yake haifarwa ga muhalli ba. Koyo shi zaki iska kashi da yawa na mata sun fita daji suna yawa itace saboda kuna. Idan suka je ba su bambanta wani icce ya kamata a kace, wani ne bai kamata a yanke ba. Ladai da sun samu abin da za su zo su kuna ba ruwan su haka za su kwaso su zo da shi. So a gaskiya duk irin waɗannan ishu na fadakarwa da kuma sanar da su illa na irin waɗannan abubuwan da suke yi ga shi muhallin yana cikin abin da ita wannan center din ta samu gaba. To kusan ayyukan ita wannan center din za su ta'allaka ne ga yanzu ya harka wayar da kai na al'umma, jinsuna, yara da dai sauran al'umma waɗanda suke especially nan bangaren namu, waɗanda ba su da wannan wayewar, ba su da wannan ilimin mafi yawa, ko kuma ko sun san shi kila ba su da hanyar da za su bi su magance wannan matsalolin.
To wannan kinan shi kuma shugaban majalisar sauyin yanayi ta Najeriya Dr. Muhammad Salisu Dahiru, a wani gutsire na hirar da shirin sauyin yanayi a makon da ya gabata, ya ce cimma nasara akan sabbin matakai da gwamnati ke dauka na bukatar dabaru da za su taimaka ga fahimtar ayyukan da gwamnati ta sa a gaba.
Alal hakika duk wani abu da za a yi shi idan sabo ne zai bukaci wayarwa jama'a kai, sa'annan kuma zai bukaci tallafawa ta hanyoyi da yawa domin wasu ma sai an koraya musu wasu darussa domin su zama ƙwararru a wannan hanya. Dabarun da ainihin majalisar buta dauka shine irin wannan mataki da muka dauka na jawo waɗanda suke da cikakken sani akan wannan fanni da yin haɗin gwiwa da kungiyoyi waɗanda sun riga sun jajirce domin su bada tallafi, su bada goyon baya a yada wannan sabuwar fasaha. Kuma cikin yadda Ubangiji muna muna ganin alamun nasara domin wannan taro da muka yi mun shirya shi ne don baiwa mutane kaman guda 50 ko tsanani 60 damar shiga wannan taro amma a ƙarshe mun samu mutane kusan 200 da sama alama ce cewa mutane suna da niyya su ga cewa an kammala wannan abu da wuri domin kowa ya shiga kuma shiga cin gajiyar manufofin da suke tattare da shi wannan aiki.
Madalla ana sa bangaren kuma babban sakataren cibiyar kare muhalli ta Africa Foundation for Environmental and Climate Change Alhaji Lawal Yakubu Gada ya ce sai gwamnati ta kudiri niyyar daukan matakai kafin a kai ga wadatar da al'umma da makamashi mai tsafta. Yana iya yuwa shi ma makamashi na solar din shi ma a mishi wani abu kaman transformer na inda ƴan unguwa guda za su amfana daga wannan tushe na samar da wuta.
To sai shine yanzu aka ce ma mini grid. Yanzu akwai shiri da ake yi wanda African Development Bank sun kaba da tallafi wa Nigeria ta hanyar wata hukuma da ake kira Rural Electrification Agency. An fara wannan kudurin na samarwa unguwanni ko wasu ma'aikatan ne musamman sun fara da asibitoci da wasu makarantu. Idan kina saurare bara an gabatar da irin wannan a Jami'ar Kano. An yi a asibitin Abuja, an yi a wurare daban-daban a cikin Najeriya. To ana iya yin wannan in an yi niyya. Domin sai mutum ya kudurta cewa ina so in yi kaza, ina so in samar da kaza. Kamar yadda Germany suka fara sun kudura cewa okay daga yau zuwa shekara 2 masu zuwa muna son ofisoshin mu kashi 10 cikin 100 su zama solar ke ba su wuta. Kika ta nan ne za a fitar da kudin yin wannan. To in ba a yi niyyar ba ba za a taba yi ba. Dole sai an yi kuduri na cewa an yi ana son a cimma kaza. To in ba a fitar da wannan plan din ba ko strategy din ba to ba za a iya samarwa ba. Abin da yake faruwa yanzu Najeriya musamman gwamnati mai ci yanzu kamar ba ta ɗauki wannan makamashi mai tsafta ba da muhimmanci domin ne sai an samu niyya domin gwamnati ita ce za ta ba da alƙibla sannan kuma ta ba 'yan kasuwa dama su ma su shiga a dama da su.
To a duk lokacin da aka ce abu yana da alfanu idan ka duba za ka gani kusan yana da akasin haka. Batun batiran solar da kuma shi panel ɗin da ake sanyawa domin ya bada wutar. Waɗansu suna da ra'ayi cewa shi ma nan gaba zai zo ya zama shirgin kaya.
Wannan end of life ake ce ma wannan. Wato ƙarshen rayuwar waɗannan sassa na samar da makamashi ko component ɗin.
Haka.
To ai yanzu already an samu yadda ake sarrafa su bayan sun kare amfani ana sake mai da su a sake sabunta su na farko kenan. Na biyu ana kasassara su a fitar da sanadaran daban-daban. To yanzu duk an samu hanyoyi masu inganci na maganin matsalar su illa kawai a daina jefar da su kawai a shara. Yanzu a Najeriya din idan batirin ki na solar ya mutu yanzu akwai kamfanoni a waɗanda ke sayan tsohon batiri daga 30,000 zuwa 50,000 na naira. Kuma akwai ma'aikatan ne guda 2 yanzu da suke kula da wannan waton na fariya. Nigeria Environmental Regulatory Agency suna kula da wannan issue na
tattara
jefar da kayan yawa na tattara waɗannan sanadarai.
Mai sauraro abinda lokaci ya ba mu dama kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon. To zuwa makon gobe idan an tara da mu za a ji irin fafutukar da mata suke yi wajen samar da makamashin girki mai tsafta wanda ke daga cikin abubuwan da ke haifar da cututtuka ga mata baya ga gurɓata muhalli da yake yi. Yanzu a madadin ɗokacin ma'aikacin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma duk waɗanda aka ji muryoyinsu, Dr. Murtala Abubakar Gada, Dr. Salisu Ɗahiru da kuma Alhaji Yakubu Lawal Gada. Sai kuma Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu da na shirya kuma na gabatar nake cewa mu haɗu a shiri na gaba.